23 ga watan Rajab Hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1445 wa daidai da 4 ko 4 ga watan 2 shekara ta 2023 miladiya. Dan ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na Zadul Zawjain, wato guzurin ma'aurata. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wa karatun albarka. Allah ya sa dukkan wanda zai ji ya zama zai ji shi ne da manufa ta aiki. Allah kuma ya ba mu ikon aiki din, ya sa ilimin ya zama hujja gare mu, ba hujja akan mu ba. Idan muka dubi tsarin littafin zamu ga malam ya kawo hadisai ne zalla. Hadisi na farko, malam ya kawo hadisin da ke kwadaitarwa akan aure ga duk wanda ya samu hali to ya je ya aure. Wannan halin kuma shi aka kira a hadisin alba'ata. Muka dauke shi da sharhi mai fadin da malamai suka yi, shine ya zama mutum na da sadaki, na da abin da zai iya daukan dawainiyanta na ciyarwa, tufatarwa, zai kuma iya bata wurin da za ta zauna, sannan ya zama zai iya biyan mata bukata na sha'awa. In dai mutum ya samu wannan, to Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cewa ya je ya aure. Sannan muka shiga hadisi na biyu, wanda shi kuma yana nuna cewa idan mutum ya zo aure ya zama yana da manufa kyakkyawa, domin mutane sun sha bamban wajen nema. Wani manufarsa ya samu kyakkyawa, wani kuma burinsa ya samu yar masu kuɗi ko ita kanta mai kuɗi, wani kuma burinsa ya zama ya samu yar manya, wani kuma burinsa ya zama ya samu mai addini. To sai Annabi ya ce, in dai kana so ka ci gajiyan auren, ka karkata zuwa ga wacce take mai addini din. Sannan sai hadisin da ke biye musu kuma yau shine zamu tashi al-hadithu thalith, hadisi na uku. An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala la yakhthubu ar-rajulu ala khitbati akhihi hatta yatruka al-khatib qablahu aw ya'dhana lahu, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wannan hadisi an karbo shi daga babban sahabi Abdullah ibn Umar, Allah ya kara yadda a gare shi. Yace daga Annabi tsira da amincin Allah sun tabbata a gare shi, yace la yakhthubu ar-rajulu ala khitbati akhihi, kada namiji ya je yayi nema akan neman dan uwansa, hatta yatruka al-khatib qablahu, sai in wanda ya fara nema kafin sa ya daina, aw ya'dhana lahu, ko kuma yayi mar izini. Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Wannan hadisi yana nuna mana idan za mu yi nema bayan mun samu mai addini, to mu yi kokari kuma kar mu shiga hurumin wani. Idan wani ya fara nemanta, to kada mu ce za mu je mu neme ta bayan ya fara nemanta. Wannan malamai duka sun tafi akan cewa lallai ba daidai bane, ko jamhur kuma sun tafi akan cewa haramun nema mutum ya yi nema akan nema. Amma idan an cika sharadi guda biyu, sharadi na farko ya zama akwai al-ijaba, sharadi na biyu ya zama akwai ar-rukun, ya je ya ce tana son ta ta amsa mata, ita ma tana son sa, sannan kuma ta karkata lallai cewa da gaske tana son sa, to in dai wayannan sharuda guda biyu sun cika, haramun ne wani ya je ya ce zai neme ta, haramun ne wani ya ce zai je ya neme ta. Sai dai idan shi ya ce mar ka je ka nema, ko kuma idan shi ya daina nemanta, to wannan mutum na da dama shi ma ya je ya nema. To anan dan tattauna wanda suka yi duk da hadisin ya dan zo akan wasu abubuwa guda biyar ya hana, kamar yadda zuwa ruwayar Abu Huraira, wannan Abdullahi dan Umar ya kawo mana shi nan wanda yake muhallin shahid, kenan abin da muke nema ta bangaren wato babi akan magana aure. Ya kawo hadisin abubuwa guda biyar, wanda shi Abu Huraira ke cewa na annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, annabin Allah tsira da amincin Allah sun tabbata gare shi, yayi hani an yabi ahadirun libadin, kar mutumin birni ya saida wa bakauye kaya. Idan dan kauye ya kawo kaya, kai dan gari sai ka karba ka sayar masa, kai ma ka ci oba a jikin sa, ba daidai bane ka bar shi ya saida kayan sa, annabi ya hana. Sai ya ce kuma wala tanaja shukara, ku yi tunikin kwange, kada ku yi tunikin kwange, kai ka san ba sai ya za kai ba, ka zo kai ta dura mar kudi kudin da in yace ka biya ba ka biya ba sannan kuma idan ya je gaba ba za a saya da wannan farashin ba ya dawo yana neman ka kuma bai same ka ba saboda kaga shi ba kauye ne ka cuce shi zaka yi bayani a lahira haramun ne annabi ya hana sannan sai ka ce wala yabi ahadukum ala bayi akhihi kada kuma ɗayan ku ya ce zai yi ciniki akan cinikin dan uwansa idan ka san mutun ya je ya fara ciniki to kada ka ce zaka je ka shiga kaga alamun cewa bai sai kayan yadda ya kamata ba sai ka je ka samu mai kaya idan har ba zai saya ba ka kyale shi in ba zai biya yadda kace din ba ne zan biya ko kuma kai kana da wani kaya a gida irin wannan sai ka samu shi mai saya din sai ka ce masa idan ba zai sayar ma ba mu je gida zan sayar ma a hakan ina da irin sa kai nawa ma yafi nasa kyau kai zan rage maka ma wani abu a ciki kada kai haka annabi ya hana sannan sai ka kuma walaya yaqtubur rajulu ala khidbati akhihi kada kuma dan uwa yayi nema akan dan uwansa to anan sai ya kara hatta yatrukal khatib qablahu har sai in wanda yake nema kafin sa ya daina au ya azana lahu ko kuma ya zamo yayi masa izini sannan na kashin sai aka ce kuma kada mace ta nemi a sake yar uwanta don ita ya zamo ta mai gurbinta ki je ki zuga a sake ta don ke kuma a zo a aure ki kada ku yi irin waɗannan abubuwa duka annabi ya hana to wanda ya shafe mu anan kai tsaye shine wannan hadisin da malam ya kawo cewa la yaqtubur rajulu ala khibbati akhihi kada namiji ya je yayi nema akan neman dan uwansa to idan an ce dan uwa anan me ake nufi dan uwa na jini ko kuma dai dan uwa musulmi ana nufin dan uwa musulmi ko saboda al muslimu akhul muslim musulmi dan uwa musulmi ne a qur'ani ma aka ce innamal muslimuna ikhwatun lalle musulmai yan uwan juna ne fa aslihu bayna akhawaykum ku kyautata tsakanin yan uwantaka ba kyautatawa yana nema kace kuma zaka je ka shiga to a kyautata tsakanin yan uwantaka din hadisin muslim ya kara fito da abin fili inda ya kara cewa wala yabta ay wala yaqtuba ala qibbati akhihi almuslim kada dayan ku musulmi yace zai yi nema akan neman dan uwansa musulmi saboda haka da zaran mutun dai ya ga yarinya yana son ta ya fara zuwa ta amince da shi to ba daidai bane wani kuma yace zai je sai dai idan kaga kana son zuwa sai ka je ka same shi wani naji kana neman yarinya a gida kaza kuma gaskiya ni ma dama na da ina son yarinyan nan yanzu ya za a yi kenan idan ya hadu sai ya baka dama ko za a iya kai kuma wala in yana jin ya yarda da kansa sai ya ce to ba damuwa mu kara mana in kafi shi iya zance ko kafi shi iya wanka suna da tasiri kwarai da gaske sai ka je ka buge shi ka dauka amma shi ya baka izini wannan ba laifi in kai haka idan kuma ya zamo ya bari gaba daya shikenan kana da dama ka je ka shiga amma in yace bai yadda ba gaskiya shi ma yana son ta kuma auren ta zai yi to bai halatta kuma kai ka ce zaka je ka neme ta ba matukar tana son sa kuma ta karkata zuwa gare shi duk da wasu suna karawa ya zamo kuma an shiga nema din rasmiyan kamar mu ce officially a yanzu da yawan mutane sukan je su nemi yarinya ba tare da iyaye ma sun san ana yi ba to ana nufin wanda lalle ya zamo majibinta al'amarinta sun san yana yi sun yarda da nema ita ma ta yarda da shi to wannan haramun ne ka je ka neme ta kwata-kwata bai halatta ba ginawa akan haramun din kuma in ba a yi sa'a ba jarabawa ta iya biyo baya duk da akwai maganganun malamai cewa idan kuma har ka je ka shiga a hakan sai ka aure ta yayi matsayin wannan auren wannan yana da alaka da wani sabanin su tun a fiqihu cewa shin annahyu an shay'in yadullu ala fasadil manhiyyu anhu awla idan aka hana yin abu sai ka je kai to wannan hanin da aka yin ya bata abinda aka yin ko kuma bai bata ba kun fahimci ka'idar idan aka hana yin abu sai ka je kai to abun yayi ko bai yi ba wanne za ku dauka yayi yin ko bai yi ba bai yi ba to idan muka dauka bai yi ba ko to ko an daura wurin auren bai yi ba za a raba shi ya akwai malaman da suka ce haka ko an daura za a raba auren wasu kuma suka ce a'a in har mun sani kafin a daura za mu warware neman mu ko ba mu daura mu wancan na farkon amma in an riga an yi to ya aikata haramun amma dai aure ya dauru ba za a warware ba amma akwai wanda suka ce ko an daura sai mun warware saboda ya gina akan ba daidai ba domin ya ci karo da fadin manzon Allah kuma ya shiga cikin man amila amalan laysa alaihi amruna wa huwa raddun duk wanda ya aikata wani aikin da babu muka umurce shi ba to an mayar masa to ka gan ka dauki wannan fahimta fa ta biyun zai zama abun da faɗi sosai ko ciniki ka je kai irin cinikin da ya saba wa shari'a za a warware cinikin zai zama bayi ba kenan saboda an hana ciniki akan ciniki ko an hana ciniki lokacin sallar juma'a to duk idan ka ya irin wayannan lokuta za a warware ciniki din saboda tun farko ka gina shi akan ka'ida ta ba daidai ba to idan ka dauki duk irin wayannan abubuwa sai ya zama yanzu idan mutum ya je ya ci haramun sai ya zo ya yi sallah cikinsa kuma haramun ne ko ya sa tufafin da an hana sawa ya zo ya yi sallah da ita za a karɓa sallah ko ba za a karɓa ba in ka dauki fasara mai faɗin kaga ba za a karɓa ba saboda ya shigar da wani abin da ba ya ciki to amma wasu na bambantawa idan ya zamo shi abin da mutum zai aikata da kuma wannan abin da aka hana din is attached suna haɗin da ba za su rabu ba suna haɗin da ba za su rabu ba to wannan din na iya shafan wannan din amma idan ba sa haɗe haɗu wanda ba za su rabu ba to zai zamo ya aikata haramun dinsa amma kuma abin da ya aikata din zai zamo karɓaɓɓe ne a shari'a kamar misali wanda ya zamo ya sa riga wanda Allah ya hana a sa ko wanda shari'a ta hana a sa sai yayi sallah da ita sallar za ta karɓu ko ba za ta karɓu ba a wannan fahimta mai dan faɗi mai dan sauki-saukin sallar za ta karɓu amma kuma wannan laifin saka rigan da yayi sallah din maybe rigar ta sata ce da kuɗin haramun aka siya laifinsa na nan hakan sannan kuma dai sallar sa tana nan a matsayinta ta sallah domin rigan ba ta shafi sallah ba kai dai an rufe jiki ne don a yi sallah da ita to dai anan muna magana akan nema akan nema idan mutum ya nema akan nema sai ya aure ta neman auren yayi ko bai yi ba wayansu daga cikin malamai suna ganin aure bai yi ba musamman zahiriya suna ganin ko an daura ma za a warware malikiya suna ganin cewa in kafin a daura muka samu labari za a warware amma idan an riga an daura ba laifi kuma zai iya zuwa ya zauna da matarsa to amma wasu ma sun kara fara dawan lallai aure yayi ba za a raba ba amma dai duka sun yadda cewa abin da ya aikata nan ba daidai bane haramun ne kuma yana da laifi amma fa ta amsa tana son sa sannan kuma lallai ta karkata zuwa gare shi wannan da yawan malamai suna kawo wannan sharadin wanda anan sai mu dan ce kuma yana da matukar muhimmanci da Allah in ka je wajen yarinya ta ce ba ta son ka kai hakuri ka taimake ta ka taimaki kanka idan har bata amince tana son ka ba to ya halatta wani ya zo ya shiga idan ta ce tana son sa kuma ya aure ta bai yi laifi ba wata baiwar Allah mai suna Fatima bintu Qais Allah ya kare yadda a gare ta ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana gaya mar cewa ta kare idda amma ga mutane biyu suna neman ta akwai Abu Jaham akwai Abu Sufyan tana neman shawarin manzon Allah wa za ta dauka a cikin su kaga ya kamata kai tsaye annabi ce yayi akai har mutane biyu suka neme ki to a bai yi hakan ba shawarin da take nema yana nuna har yanzu bata samu wanda ta nitsu da shi a cikin su ba to sai annabi ya nuna mata cewa shi dai Abu Jaham yana da matsala me matsalansa la ya dau atiqahu la ya dau asahu an atiqihi baya sauki sandarsa daga kan kafada da yawan malamai sun fasara cewa darrabun nisa yana dukan mata zaki aure shi ma dai ki sani yana duka kun ga duka aibi ne kenan duk da cewa ya halatta da nassin alqur'ani ko in an bi matakai amma sannan duka din kuma ya zamo ba na cin mutunci da walakantarwa ba sannan sai ya ce shi kuma Abu Sufyan su'ulukun la mala lahu kamar ka ce matsiyaci ne bai da komai bai da komai matsiyaci ne kenan tsiyana hana aurar wa mutum mata ko in baka da kuɗi baka da sana'a kai malalaci ne kullun kawai kana nan a kwance ko so roƙon mutane ba za ka tashi ka nemi abin kanka ba za a iya hana ka aure saboda wannan dalili amma rashin kuɗin shikaran kansa in dai kana da kazar-kazar din nema a iya baka domin ana fatan Allah in ya sa albarka wa nemanka insha Allah ta'ala za ka zama wani abu to sai ya zamo manzon Allah ya gaya mata matsalolin wayannan mutane guda biyu take kuma sai ya kawo mata na uku ya ce ki zaki a wurin Usama Usama kuma dan gidansa ne fa duk da haka kai tsaye kuma ta amince da shawarin manzon Allah wanda hakan na ƙara nuna bata yadda da wancan din ba inda ta amince da wayancan yanayi da mata ko manzon Allah ne sai ta mar tambaya manzon Allah umurni kake ban ko shawari domin hakan ya faru da wata Barira tana baiwa mijinta yana bawa sai ita ta samu yanci to a ka'ida kuma in mata ta samu yanci namiji bawa ba zai aure ta ba to sai kuma aure ya zama kamar ya rabu kenan automatic shi kuma sai ya ga cewa ba zai iya hakura da ita ba yazo yake neman dan Allah ta yi hakuri to in ta amince ta yadda shari'a ta yadda amma dai ba ce dole kuma ba to ya bi ta ina ita kuma ta ki aka kai matsayin da fa sai da ya rinka yawo a cikin garin Madina yana kuka yana hawaye har annabi yake ce ba kwa mamakin irin son da yake wa matan nan sahabbai dole su ji mamaki annabi ya kira ta baiwar Allah ki hakuri ki koma gidan mijinki mana aka dan bata baki amma tana kallon manzon Allah tace manzon Allah umurni ne ko shawari annabi ya ce shawari ne tace to bani da bukatun sa shikenan annabi kuma ya kyale ta bata koma din ba yayi kukan sa ya kare ya hakura an ga wancan mata da tace ga wani da wani suna neman ta shi kuma sai ya kawo mata na uku sai tace ta amince da na ukun ta aure shi ya nuna wayancan biyun da gaba daya ba su yi mata ba anan kenan sai ya zamo idan har dai ya fara zuwa maybe ta dan rike shi amma ba shi take so ba saboda dai kar ta sake ba tare da wani yazo ba ana nan sai ga late comer kuma yazo sai ta ga cewa wannan late comer din take so sai ta ba wancan hakuri kuma ta ba wannan dama a wannan yanayi in dai ita ta amince ba ta yadda da wancan din ba ya halatta sai dai ya zama mailin ta zuwa ga wannan din dama tuntunin ba ta bashi dama na musamman da har ya shiga yayi karfi ba kuma lalle dama ta nuna masa alamun ba ta yi din shi kuma ya nuna cewa lalle sai yayi to a irin wannan yanayi dai aka ce ba laifi idan mutun ya shiga ya neme ta ko kuma dai ya je yayi ta shirmenta yana dan zuwa na mata magana ba tare da mamajibinta al'amarin ta sun san yana yi ba kuma yarinya ce ba bazaura ba to shi kuma wannan sai ya ga cewa bari ya dan je yayi magana da iyayenta in sun bashi dama yana so zai neme ta ya same su yayi magana da su kuma suka amince suka bashi dama ya je yayi magana da ita ya je kuma sai ta ce masa eh tana so shikenan ta yi wa wancan din kuma ya zo ya same shi yace ya akai ka san ina neman yarinya kaza 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 a ni ban san kana neman ta ba domin na je gidansu na nemi izini kuma ba a ce mun da kai ba aka ban dama lalle yanzu in neme ta kuma na same ta amince to kaga irin wannan shi ma ba zai zama akwai matsala ba don haka da ƴan uwa idan har yarinya tace tana son mutum lalle iyayenta sun amince da shi yarinya ce kuma in bazaura ce koda iyayenta ba su amince ba amma in yarinya akwai bukatan amincewan iyaye to sai ayi kokari insha Allah ta'ala a kiyaye a bar masa kayan sa amma idan kuma tace ba ta son mutum to yayi iya kokarin sa dan Allah ya daure ya nemi wacce take son sa domin an samu wata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da babanta ya daura masa aure da wani dan dan uwan shi saboda wata biyan bukata ta shi tazo ta samu manzon Allah tace babana zawwajani abi wa ana kariha babana ya aurar da ni kuma ba na son wannan aure din saboda kamar ya dan ci kudin wancan din ne dai haka bayanan suke nunawa sai manzon Allah ya bata zabi in kina so ki zauna in ba kiya so kuma za mu raba auren sai aka bata zabi sai tace to ya manzon Allah na yadda zan zauna dan biyayya wa baban amma nayi haka ne don iyaye su san cewa ba su da iko wajen aurar da ƴaƴansu a dole annabi kuma ya yadda da abin da ta fada din haka ne to wannan sai ya nuna kenan idan da iyaye za su karkata ga wanda suke so ya kuma ta karkata ga wanda take so to na ƴar za a dauka ba na iyayen ba sai dai su san wayo da dabarbarun da za su yi su gamsar da ita ta ji tana son sa wannan wani abu ne daban amma kawai su ce lalle karfa to tana da ikon ta dauka ta kai su gidan karofi ko ta kai su gaban alkali kuma na da ikon ya raba auren ko da an daura shi bare ma kafin daurawa don haka dole iyaye su zama su ma suna bin abin da ƴar su take so in dai a wajen aure ne idan an ga cewa bai dace ba saboda wasu dalilai da shari'a ke goyon baya to ayi kokarin nuna mata abin da wayo da hikiman da za a cire mata shi har a kawo mata wanda take so din wannan ba zai zama an yi laifi ba maybe ita ba ta iya hango abin da iyayen za su hanga ba amma dai ya zamo lalle wanda take so din yana da aibi na shari'a ne yasa dan shaye-shaye ne ba kwa so ƴar ku ta aure dan shaye-shaye sai ku yi kokarin nuna mata illan dan shaye-shaye baya sallah sai ku yi kokarin nuna mata illarsa saboda baya sallah ga wanda yake sallah a'a yana da matsaloli na neme neman mata wata dan zai je ya debo wani abubuwa kuma ya zo ya labta mata sai ai nuna mata irin hatsarin hakan a karkatar da ita zuwa ga wanda ake so wannan ba laifi amma kawai bayi da kuɗi ne ita kuma ta ji ta gani a hakan tana so bayi da kuɗin sai a ce lalle kuma sai an aura mata wancan saboda shi mai kuɗi ne wannan ba daidai bane baina ga duk wanda ya danyi shekaru ya san cewa idan ya zamo an yi aure a dole ba ta so to lalle in kana ganawa da mata zaka ga cewa wannan abun fa abu ne wanda yake baya bata dama ta yi masa biyayya na ga malamin Daurawa da yake ya zauna a Hisba kuma yana da ƙwarewa a wannan layin yana bada bayanai irin waɗannan masu yawa ko wanda ta aura din sun zauna kuma shekara da shekaru na ga shekaru sun kusan 20 yake cewa ko amma daga ƙarshe bayan mutuwan kuma sai da ta kashe auren dama bata son su ai sai ta kashe auren sai menene zance ne almuhim dai sai da ta nuna cewa lallai dama bata so din da babanta ne ya mutu baban ne yayi mata dole sai da tazo ta nuna kuma dole sai an kashe auren saboda dama ba ta son sa. Ni kaina mun yi zance da wata baiwar Allah ta yi aure, ina ga ta haifi ƴaƴa a can gidan mijinta. Ƴaƴa is it? Ta haifi ƴaƴa ba magana ɗaya biyu uku bane. Sai suka rabu, sai ta zo kuma sai ta yi aure a wani waje. Bayan ta yi aure a wani wajen kuma tana nan nan ma ta samu ƴaƴa, ina ga sun kai bakwai. To wallahi muna zance da ita take ce mun wancan fa dama ita ba ta son sa, kawai dai auren ne aka mata dole. Tace har a yanzu in ta ganshi ta haifi ƴaƴa a gidansa, ta shekara fa ya kai 10 a gidansa, ta zo nan gidan ta biya ya sun kai 7, kaga shekarun sun tura da yawa, amma har a lokacin da muke magana tace wallahi in ta ganshi sai ta kawo da kai, ba ta kawo nan ta ci gaba da kallon sa. Gabar tana nan. To ta yaya kake tunanin wannan za ta iya biyan masa bukatu na aure? Yace ta yi kaza ta yi, yace ta yi kaza ta yi, yace ta yi kaza ta yi, kaga abu ne mai wahala kwarai da gaske. To wani kuma shi yana nan, Allah ya jarrabe shi da mutuwar zuciya, a ce ba ta son san, amma ina ba zai iya hakura ba, yana ganin ai in ta shigo za ta bi, yana ganin ai kaza ai kaza, ba daidai bane in kai haka ka takura ta, baka mata adalci ba, domin za ta rayu ne kawai rayuwa na rashin jin daɗi da kwanciyar hankali. Ana samu da yawa waɗanda iyaye za su yi haka din, amma wallahi da zaran an yi auren kuma na wani lokaci ba ta masa abin da ya kamata ba, idan ta samu dama kuma sai ta fita ta koma ta yi irin wanda take so. Kamar yadda kuma shi ma namiji idan an yi masa irin haka din, to shi kuma dai yana da dama, amma kuma ita an cutar da ita. Ko a yanzu a wannan sati da ya wuce, ina ga akwai wani case da muka je a wannan akai, an aurar ta zauna sun shekara ɗaya biyu, ta irin haihuwa din nan, to suna da irin al'ada na ta je goyon gida, sai ta je goyon gida din. Bayan ta gama goyon gida sai ta koma gidan mijinta, tana komawa sai ya ce mata to me ya kawo ta, wace ta dawo yanzu? Dama baya son ta akai, wace ta dawo yanzu? Sai ranta ya ɓaci, sai ta tashi sai ta koma gidan kakanta. Tana komawa gidan kakan kuma suka gaya wa gida ga abin da yake faruwa, baban ran sai ya ɓaci ya ce to ba damuwa, ta dawo. Ta dawo ta zauna. Daga baya kuma su ma iyayen wancan sai suka zo biko. Da iyayen wancan suka zo biko, shine sai baban yake ce ga abin da ta faɗa. Ya faɗa. To aka zauna ana tattaunawa, shi kuma yaro iyayen suka yi magana da shi, yace shi bai faɗa ba. To shi kuma wannan baban yace shi dole kawai sai an bi diddigin wannan magana. Idan har ya tabbata ya faɗa, sai yace ayi haƙuri, ya yadda zai yi haƙuri. Amma idan ba zai bada haƙuri akan wannan ba, yace yar ba za ta koma ba, tunda yace me ya dawo da ita bai ce ta dawo ba, to sai yace ta dawo tukunna, shi ma zai rama. Yace idan kuma bai faɗa ba, ita ta zo ta yi ƙarya, yace wallahi za ta sha bugu. To haka dai aka yi dai, na bar su dai ban sanya aka ƙarasa ba. Ko hakan ya faru ko hakan bai faru dai wallahi. To amma yanzu finally sai zamu kuma daga cikin abin da yake faruwa, shi din namijin da baya son ta yanzu kuma yana nema, wanda neman sun dai duka haihuwa dai akai a yanzu haka, to yanzu kuma yana nema zai yi na biyu, wanda nasa kenan zabin sa, da wancan zabin waye? Zabin iyayensa. To kaga da zaran wancan amarya ta riga ta shigo, Allah kuma ya san halin da wannan za ta rayu a ciki. To da Allah, in dai yara suka ce ba sa so, na san duk wanda yake karantarwa yana da irin waɗannan da yawa wallahi malam, na san in muka baka la speaker daga nan har za ka yi ta kawo misalan irin waɗannan, akwai su da yawa in dai ba a so din da Allah ayi haƙuri. Idan ana so a gamsar da ita, to akwai wayo da dabarbarun da za a yi a gamsar da ita, amma a ce dole sai an yi da ƙarfin nan, to ana cutar da ita wallahi, mace ba ta jin daɗin haka, ayi auren da soyayya. Amma idan yaranta da ƙuruciya sun sa ta yi shirme wajen zabi, to ayi ƙoƙari da wayo kuma a nuna mata abin da ya dace. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu zuwa gare dai, Allah ya gafarta mana. Sai aka ce to idan har mutum ya je ya sami wani, sai ya ce masa yana son wacce shi yake so, sai ya amince masa. To amince ma wannan shi ke nuna wani ma zai iya zuwa, ko kuma iyaka wannan din ne kawai zai zo? Wasu sai suka ce iyaka shi kadai, wasu kuma suka ce a'a, ai tunda ya amince ma wannan, kamar yana nuna fa cewa shi ba lallai ya aure ta bane, don haka wani ma zai iya zuwa. Don haka idan biyu suka zo a lokaci guda, sai ta zabi daya a cikin su, shikenan dayan kuma sai ya hakuri, sai ya bar wa dayan. To wallahu ta'ala alam, wannan da ina ga abin da zamu yi faɗa kenan a wannan hadisi. Da fatan Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu wajen abin da yake daidai, kurakurai Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana. Kamar yadda na faɗa, mu riga lura da tsarin littafin, wato ya tsara abubuwan, akwai basira sosai a ciki. Na farko kwadaitarwa akan auren, na biyu manufa ta zamo kyakkyawa a wajen yin auren, na uku idan ka zo neman sai aka ce ga wasu abubuwa kuma da sun riga sun shiga tsakaninka da ita, ka haƙura, sai ka roƙi Allah subhanahu wata'ala ya musanya ma ita. To hadisi na hudu kuma wanda zamu tashi a gaba, hadisi ne wanda yake magana akan sadaki, kuma yana da dan faɗin da zamu bar shi a zuwa sati na gaba. Duk da sati na gaban nan ina tunanin zan yi tafiya, sai in Allah ya dawo mu sati ta saman wannan din. insha Allah ta'ala shi zai magana akan sadaki wanda wannan hadisin kuma an sauko mu samu mathematicians a lokacin su dan buga mana magani sadakin manzon Allah idan na dan buga na ga sadakin malam ya kai miliyan 15 Allah kuwa amma dai ba shi ne tafiyin ba sai an Allah ya kai mu sace na gaba Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.